وصف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bayan haka muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan safiya ta Asabar yau muna 17 ga watan Ramadan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekarar 1444 wanda ya daidai da takwas ga watan hudu shekarar ta 2023 a kiran miladiya. mun dawo wannan majalisi dan ci gaba da karatun wannan littafi Wada'ur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ban kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da al'ummansa, na malam Sa'id Al-Qahtani. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Idan ƴan uwansu na biye zama ta ƙarshe da muka yi mun karanta jihadi da kokari da kuma dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jagora ne, abin koyi ne na alkhairi ga duk wanda ke fadayin saduwa da Allah, saduwa ce kyau, wanda ke fadayin gidan lahira, gidan lahiran ta zama madaukakiya, kuma yake ambaton Allah, to lallai abin koyi gare shi ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah yakan yi kiyamun layli har kafafuwansa kumbura har su tsatsaki, yana nemi na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan irin ni'imomi da ya masa wanda ba su da iyaka. Yakan yi kiyamun layli raka'a 11, wani lokaci yakan yi raka'a 13, kuma raka'o'i ne masu kyau, cikakkun raka'o'i wanda babu na kafu ko tawaya a cikinsu. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi salloli na nafili na kafin ko sallan farilla, yakan yi sallan walha raka'a 4 har ya zuwa takwas ko kuma abinda Allah ya so. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi salla wani lokaci a cikin qiyamul layli sai karanta izki 10 a raka'a 1. Sallolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi a dare da yini daga sallan farilla zuwa sallan nafila sun fi raka'o'i 40 sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A bayan azumi kuwa a duk wata yakan azumci 13 14 15 ga wata, sannan yakan kirdaji azumin ranar Litinin da ranar Alhamis. Idan aka zo watan Sha'ban kamar ma kashe kan azumci watan Sha'ban gabaki daya, dan in ta kai tun kwanaki ne ko baya azumta a watan Sha'ban, ya kuma fadaitar matuƙa akan azumtan kwanaki 6 a watan Shawwal bayan an gama Ramadan. Ya fadi falalan haka cewa duk wanda ya azumci kwanaki 6 a watan Shawwal za a rubuta mishi azumin shekara daya ne na farilla. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi azumi har a yi tsammanin ba ma zai sha ruwa ba a wata, wani lokaci kuma yakan ta sha ruwa har a yi tsammanin ba zai yi azumi ba a wata. Mun kawo taujihin wannan magana domin ya dace da kowane irin zubi na mutane, wani mutum mai yawan zaman gida ne, wani mutum mai yawan tafiye-tafiye, to duk da yadda kake shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallama za ta samu wurin zama a tare da shi. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan azumci ranar Ashura, ranar 10 ga watan Al-Muharram, sai ba ma nan baitar ya kwaɗaitar ko kuma ya yi nufin azumtar ranar 9 ga wata, sai Allah subhanahu wa ta'ala bai kai shi faɗi ba, kallata na azumci 9 ga watan Al-Muharram ya haɗa ta da 10. Amma dai an rawaito daga gare shi cewa yakan azumci kwanaki 9 a farkon watan Zulhijja, tun daga 1 ga wata har ya zuwa ranar Arafa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama azumi yake a cikin. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wasali, wasali shi ne sadar da azumi ba tare da buɗe baki ko sahur ba, yakan yi kwana 2 ko kwana 3 bai ci komai ba, bai sha komai ba, la dabino wala ruwa wala kunu wala abinci, amma dai yace masahabai kada ku yi haka domin ni Allah subhanahu wataala yana cewa dani na shahide malamai suka ce abin da ake nufi shine yana samun tsebakewa da Allah kaunansa da Allah da tsebakewan da yake da Allah ya sanya kan shagaltar da shi daga bakin aiki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki sallah ita ce babban abin da zaka sadar da shi ka tsankane shi da Allah ka gusar da damuwa ka kwantar masa da hankali har yakan ce ma Bilal arihina biha ya Bilal ya Bilal gari yayi zafi ka hutar da mu ta hanyar ka kira mana sallah mu sai da sallah mu kusanci Allah a wani hadisi yana cewa an sanya nutsuwa ta da kwanciyar hankali na a cikin al'amarin sallah sannan mun ji abadin sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sadaka da kyauta kamar yadda ka san iska tana kadawa musamman da azumi lokacin da mala'ika Jibril yake kawo masa ziyara yakan yi kyauta kyauta irin na wanda baya tsoron talauci daga baya wato yakan kwashe duk abin da yake da shi gabaki daya ya kyautar da shi ko sadaukar da shi fi sabilillah ya taɓa ma ba wani mutum wato cikin tsakankanin duwar wasu guda biyu na tumakai kamar kusan tumakai 200 zuwa 300 ya ba mutum ɗaya nan take wanda wannan kuma ya bayi zuwa ga mutumin ya musulunta mutanen shi ma gabaki ɗaya suka musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi karamcin mutane mun yi bayani akan ɗabi'u na karamci shine ɗabi'u na girma ɗabi'u na daccaku idan ka zama babba to ana son ka zama mai daccaku mai karamci ba kowane kaskanci kake shigar da kanka ba kowane irin shafuɗaɗɗe ne kake shigar da kanka ba idan ka zama babba wannan babban ko dai na shekaru ka fara farin gemu ko kuma babba na matsayi to akwai ƙananan abubuwa da ka rika barin ma na ƙasa ya kai ko da an zo an raba an ce ga naka idan ka lura cewa na ƙasa da kai ba ka samu ba ka haƙura ka bar ma na ƙasa da kai wannan shine ɗabi'a na karamci ɗabi'a na girma kenan babu wanda ke iya wannan sai manyan mutane mun ji Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai shaja'a tijaranta da ƙwazo manzon Allah ba rago bane ba ce ma zaune bane ba kuma ainihin mai son jiki bane ko mai laku-laku Annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi rahaman mutane mafi tausayi mafi jin kai mafi kuma tawali'u ga mutane ma'anan tawali'u shine ka sassauto da kanka ta yadda yake kowane irin jinsin mutum zai iya samun sukuni da natsuwa wurin mu'amala da kai yara za su iya mu'amala da kai cikin sauki mutanen ƙauye za su iya mu'amala da kai 'yan birni za su iya mu'amala da kai dattawa za su iya mu'amala da kai matasa za su iya mu'amala da kai mata za su iya mu'amala da kai haka nan shugabanni za su iya mu'amala da kai duk wani wanda ka tawaye mishi haƙƙi a nan to ka tashi daga sifa ta tawali kakan iya samun wani malami ya zama ne kaushi dangane da shugabanni shugabanni ba sa iya fuskantar shi ko da neman fatawa ko shawara ko kuma kima masa gyara to wannan alama ce ta rashin tawali wani kuma yana ganin kamar wannan shi ne ƙwarewar shi wurin malanta wannan ba daidai ba ne Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ajanti yana aje komai inda ya dace ga haƙuri ga din abu sannu-sannu ga ainihin afuwa da yafiya da haƙuri ga kuma kunya sama da yadda ka san budurwa tana jin kunya lokacin da aka kai ta ɗakin mijinta amma kuma akwai dogewa akan gaskiya salawatullahi wasalamuhu alaihi yau inda za mu tashi ne malai ya ce wajahada sallallahu alaihi wasallama fi jami'i mayadinil jihad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi jihadi a duka fagaje da ka sani na jihadi yanzu kuma za a yi magana kenan akan jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka malai yake cewa duk wani fage da ka sani na jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi ta yayi jihadi a cikin ta bal hasali ma jihadin sa shine mafi cikin jihadi a wannan babi kamar ni jihadi na farko yake jihadun nafs jihadin ya kan kai walahu arba'u maratib shi kuma yana da martabobi guda hudu jihadun nafs mutum ya jihadi a karan kan kansa wato yana da martabobi guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jihadin nan ya kure mutuwa a ciki malai ce jihadu ala ta'allum umuri din abu na farko shine ka yaki zuciyarka ka takurata ka matsa mata lamba sai ta je ta koyi addinin musulunci wannan ba kowani irin rago ke yin wannan ba amma kuma in ka kalli al'umma da yawa sai kaga wannan jihadin ya tsaya kan shi domin mafi yawan mutane kuma jahilai ne walakin asfaran nasu la ya'lamu haka Allah ce mafi yawan mutane ba su sani ba a wani wurin yace yajhaluna mutane ne jahilai to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki zuciyarsa matuƙa ya koyi addinin musulunci hukunce hukunce da dokoki da duk wani abin da Allah ke so ko ƙarami ko babba duk wani abin da zai faranta ma Allah ko ƙarami ko babba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaki zuciyarsa ya koyi wannan addini sannan wal amalu bihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaki zuciyarsa ya takurata yana aiki da duk abin da ya sani na addinin musulunci babu wani karatu babu wata mas'ala babu wata fatawa babu wani ilimi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai da takankanin shi da Allah fa sai sai da yake sallallahu wa sallamu alaihi wa da'wati ilayhi sannan da da'awa zuwa ga addinin musulunci wato addin nan da ka sani kai aiki da shi kuma ka kira wani akan ya zo shi ma ya san shi aiki da shi wannan ita ce da'awa a cikin addinin musulunci wasabari ala mashaqqat da'awa da kuma hakuri akan wahalhalu da dawainiyin da da'awa take shi wayannan kofofi guda hudu kenan na jihadun nafs kai ilimi kai aiki da ilimi kai da'awa zuwa ga ilimi kuma kai hakuri akan wahalhalu da cutarwar da ke cikin bajin ilimi malamai suka bayani cewa wadannan martabobi ne guda hudu idan ka samu biyun farko to ka kubuta daga sashen hasara a ce ka san addinin musulunci kuma kana aiki da addinin musulunci la shakka ka kubuta daga sashen hasara amma akwai sauran hasara fa a tare da kai har sai ka dauko idan sukoti biyun karshe ka koma kana da'awa zuwa ga Allah kana kuma hakuri akan abin da ke cutar da kai a cikin wannan babi na da'awa shine ma'anan wal asri ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وان ده سكاي ايلمي سكاي اي تو سن شتا سن فيتا daga cikin hasara ko fa ta farko amma ko ma hasarar ruhi har sai sun hada da watawasau bil haqqi watawasau bis sabr sun koma da'awa da wa'azi da umarni da ajmi kyau da hani akan mummunan aiki suna masu hakuri akan duk wata cutarwar da za ta zo akan wannan to a wannan lokaci mutum in ya dauki wannan sufofi guda hudu yayi bankwana da hasara karama da babba yayi bankwana da hasara na farko da na karshe ya samu cikakken shiriya kenan yana son tafarki madinci wannan ita ce kofa ta farko ta jihadi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kotar da ita wa jihadu shaytan jihadi kofa ne biyu ita ce jihadin shaitan walahu martaba wa martabatani tana da martabobi guda biyu na farko jihadu ala dafi ma yulqi min ash-shubahati ya kan shaitan da fito na fito da shaitan akan ka tunkuda abin da yake dora maka yake jefo maka na shubuhodi wa daf'u ma yulqi min ash-shahawat da kuma tunkuda abin da shaitan ke jefo maka na sha'awi ina fatan a wannan majalisan kusan ababin ash-shahawat da ash-shubahat kusan muna da waraka a ciki saboda mun yi magana a wannan majalisan musamman karatun muftidatul qulub akan shubuhat da shahawat mun yi magana mun ƙara yin magana mun nanata magana akan shubuhat duk wani kafirci da ka sani a duniya ya zo ta karkashin shubuhati duk wata bid'a da ka sani ta zo ta karkashin shubuhati idan ka ga wani yana bautan wani Allah wani ya ce Allah uku ne ya faru ne ta karkashin shubuhat shubuha ita ce ta jefa shi zuwa ga wannan kafirci in ka ga wani yana bautan dutse shubha ce in kaga wani yana bautan malamin sa shubha ce in kaga wani yana bautan zuciyar sa shubha ce da haka duk wani kafirci da ka sani ya kullo ta karkashin shubha ce duk da haka da kungiyar yahudu da nasara da mushrikai mushrikan nan da nau'o'in su daban-daban wadansu suna bautan wuta wadansu suna bautan rana wadansu suna bautan dutse wadansu suna bautan itaciya wadansu suna bautan malamai wadansu suna bautan hayaki wadansu suna bautan kowa da irin abin da yake bauta ma me ya jefa su zuwa ga haka shubha ce shedan ya jefa mu shubuhohi shubha wato shi ne wani abu da za a tunkudo maka ya karkatar da kai daga fahimta hakikanin gaskiya shubha ke to kofa ta farko da za ka yaki shedan shi ne kai fada da wannan shubhan kaga wannan yana da alaka da sai ka tsaya kai karatun addinin musulunci karatu mai zurfi shi ne za ka warke daga shubhohi in ma ka ga wani yana kan wata shubha za ka iya warkar da shi to kofa ta biyu ita ce tunkuɗe abin da ke jefowa shedan yake jefowa na sha'awoyi duk wani zunubi da kaga an yi ma Allah to ta karkashin shahawat idan kaga wani yana fata ta kofar shahawat yana biyan bukatuwar zuciyarsa in kaga mutum ya kashe wani din ya kwace dukiyarsa shahawat ne yana son shi ya ji dadin rayuwa ne sai ya kashe wani idan kaga wani yayi zina babin shahawat ne ya biya bukatuwar zuciyarsa haka nan duk wani zunubi da ka sani in ka gani yana giba yana son ne ya kosar da bukatuwar zuciyarsa idan ka gani yana ƙarya yana son ne ya kosar da bukatuwar zuciyarsa da haka duk wani sako da kaga an yi ma Allah ya biyo ne ta hanyar ash-shahawa to duk waɗannan kofofi guda biyu sai ka yaki shedan matuƙa ka tunkuɗe waɗannan wato ainihin kofofi na sharri wanda yake zuwa daga shedan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya yaki waɗannan kofofi guda biyu kuma yayi galaba wa jihadul kuffari akwai kuma jihadin kafirai walahu arba'u maratib shi kuma yana da martabobi guda hudu na farko bil qalbi ka yaki kafirai da zuciyarka ka kyamaci abin da suke kai ka ji cewa abin da suke kai cewa ƙarya ne ba gaskiya bane wal lisani ka fito kai bayani karara kai musu bayani kuma kai mu musulmi bayani cewa abin da kafirai suke yi ba daidai bane wadansu sun ce Allah uku ne kace ƙarya ne Allah ɗaya ne babu wani abin bauta da gaskiya ko ma bayan Allah an ce Isa dan Allah ne kace ƙarya ne an ce Uzairu dan Allah ne kace ƙarya ne kai musu bayani kana ne kafa hujja da hujjoji na hankali da kuma hujjoji na shari'a to wannan jihadi kenan da harshe wal mal da kuma jihadi da dukiya duk lokacin da ake da bukatuwar ka fito da dukiya dan ya taimaki addini ko dai ya kara ma addinin gata ko ya tunkuɗe ma addinin makiya duk waɗannan kofofi ne da ake neman dukiya a babin da'awa a tafarkin Allah akwai lokacin da za ka ba da dukiyar badin a musulunta bai ko kuma badin wani ya zama musulun kirki bai amma za ka ba da dukiyar nan ne saboda idan ka ba shi ba zai cutar da addinin musulunci ba ko za ka ba da dukiyar nan ne idan ka ba wancan mabannacin to zai bar addinin musulunci zai bar da'awa ta gaskiya ta saki ba wai lalle sai in zai yi ba shine ma'anin wal mu'allafa fi qulubihim har zaka ana ba idan ya kasance in ka ba mutum dukiya zai taimaki addini to ba shi wannan dukiyar yana daga cikin jihadi idan ka ba shi dukiyar ba zai taimaki addini ba amma kuma ba zai cutar da addini ba wa in lam tu'minu li fa'tazilun in ba za ku imani da ni ba to ku kyale ni in farara to shi ma in ka ba da dukiya a nan gurin kayi jihadi akan kafirai da haka kafirai ana iya ba su dukiya saboda a kai da sharrinsa daga addini ko kuma a ba su dukiya don su musulunta ila an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan haka nan wal yadi a yaki kafirai da hannu ta hanyar a hana su kafirci ko da ko hakan ya bayi zuwa ga yaki a hana su kafircin da suke yi a hana su shirkan da suke yi a hanya ta karkatar da al'umma da take yi in ba su daina ba suka ce sai sun yi karfi da yaki to a wannan lokaci al'ummar musulmi ba su da wani zaɓi sai a tafi kuma ai jihadi ta hanyar yaki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika duka waɗannan kofofi na jihadi dangane da kafirai da zuciya da harshe da dukiya da kuma hannu sai jihadi na gaba wa jihadu ashabul zulm jihadi akan azzalimai walahu salatu maratibin shi kuma yana da kofofi guda uku biliyat dole ka samu hannayen azzalimai ka hana su zalunci wa bi sunn bil lisan sannan kai amfani da harshe dan bayanin abin da suke yi na zalunci da kuma mummunan akibar zalunci sunn bil qalbi sannan duk in abin ya kuchara to ka kyamaci abin a cikin zuciyarka amma malamai suna bayanin cewa kyaman abu a cikin zuciya akwai abin da ke nuna shi shine ka koma baya ga radadi da kake ji a cikin zuciyarka ka kuma koma kai ta addu'a Allah ya haskaka mu azzalimai su daina zalunci ko kuma Allah ya samar da addini da al'umma daga zaluncin azzalimai idan ya kasance mutum yana ganin ana zalunci amma kuma baya addu'a Allah ya dankwafi azzalimai wannan alama ce wacce take nuni akan cewa ko a cikin zuciyarsa ma bai samu wannan zaluncin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawo wannan kofofi ga baki daya mali ce fa hadhihi salafa asharata martaba min al-jihad wannan ita ce kofofi guda 13 na jihadi wa akmalun nas fiha muhammadun sallallahu alaihi wasallam wanda yake kowa cika a cikin waɗannan nau'o'in jihadi guda 13 shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li'annahu kamala maratib al-jihad kulliha saboda shi na ɗaya dai ya cika duka waɗannan kofofi guda 13 duka ya cika su sannan a cikin su kuma shi ne kowa cika da haka in ka dauko duk waɗanda suka yi jihadi da wanda ya jihadi akan shedan da wanda ya jihadi akan azzalimai da wanda ya jihadi akan kafirai da wanda ya jihadi akan zuciyarsa wane ne ya dauki 100% shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana sa'atuhu mawqufatan alal jihad lokutan annabi sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗaya sun tattaru ne akan jihadi bi qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa malihi da zuciyarsa da harshensa da hannunsa da dukiyarsa wani haza kana arfa'ul alamin zikran saboda cika wannan kofa na jihadi ya sanya manzon Allah ya ce kowa cikin talikai an bato in dai cikin talikai ne babu wanda ake ambaton shi a duniya kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an ambace shi a sama an ambace shi a ƙasa mutane su ambata aljannu su ambata mala'iku su ambata dabbobi ma suna ambatan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka dai babu wani kaliki da yake samun ambato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake samu ya ishe ka misali a ce maka duk lokacin da za a kira sallah sai ka ji an ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a duniya masu kiran sallah mutum nawa ne masu iqama guda nawa ne masu bin masu kiran sallah guda nawa ne dan haka duk lokacin da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kaga duniya ta amsa inda ake akwai wanda sunansa zaka ga yana yawo a sama iska na kada shi to babu kamar sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa a'zamu inda Allah qadaran babu kuma wanda yake kima da daraja kimansa da darajarsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa qaddarat al-mahari al-sharibiyya yaki na fafatawa ya gudana bainahu wa baina a'da'i tauhid tsakankanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makiya tauhid wa kana adadu ghazwatuhu allati qadaha bi nafsihi adadin yaqi wanda manzon Allah ya jagorance ta da karan kansa sallallahu wasallamu alaihi 27 ghazwa yaqi guda 27 shi da kansa ne ya zama komandan yaqi sallallahu alaihi wasallam ba rago bane manzo Allah ba rago bane da kansa ya jagoranci wannan yaki shine babban komanda na yakin guda 27 wa qatala fi 9 minha yayi yaki a cikin guda 9 cikin guda 27 din nan da ya fita ko ya shiga fagen fama an yi gumurhu an fafata da shi a yaƙe yaƙe guda tara ammal ma'ari amma yaƙe yaƙe Allah ce arsala jaishaha wanda ya aiki rundunoni walam yaqudha bai je da kanshi ya jagoranci wannan yaƙi ba fa yuqalu laha sariya ita ana kiranta saraya ana kiranta saraya faqad balagat 56 sariya ya ce amma kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai guda 56 salawatullahi wa salamuhu alaihi yanzu idan da ka samu wani babban janar na soja babban janar na soja ka tambaya yaƙe yaƙe nawa yayi a duniya tun daga yana kurso har ya zama janar kada ne ka ji yaƙi biyu ko uku za a rika ce maka ai wannan babban jari ne yayi yaƙin kaza yayi yaƙi kaza yayi yaƙi kaza sai ka ji yaƙi biyu uku iya yaƙin da yake nan a duniya amma kuma ana kiran shi wai janar commander ne ya zama wani consultant akan harkan yaƙi zai iya ba da shawarwari akan yaƙi zai iya ba da strategy hanyoyin da za a ba a yi nasara akan yaƙi to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake fafata da gangan jikin shi ne albarka yaƙe guda tara ya fi sani ya fitar da makami ya fara an sare shi ya soka an soke shi wanda koyi kwamandan yaƙin guda 27 sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai ce wa kana sallallahu alaihi wa sallama ahsanun nas mu'amalatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kowa kyakkyawan mu'amala fa idza taslafa idan ya ci bashi fa idza taslafa salafan idan ya ci bashi dan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci bashi qaba khairan min in ya tashi biya sai biya mafi alkhairi idan yake bashin 2000 sai biya ka 2000 ko 10,000 sallallahu alaihi wasallam ba a matsayin yarjejeniya ba idan yarjejeniya ne kai da mutum cewa in ka ci bashi na zaka tsara mu to ka gare bane amma ga 2000 da kake bina to sannan kuma ga wata 8,000 na tsara maka kauta wani aiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga irin halin da muke ciki yanzu mutum ya ci bashin ka kamar ya sha nonon mahaifiyarsa mutane da ba sa biyan bashi wannan alama ne na rashin imani alama ne na zalunci wanda ake sa ran ya cire nashi ya baka to ba nashi bane yanzu wannan naka ne ya karba kawai sai ya bula sai ya shafa ma idin shi to kai kibiya kai magana kai magana kai magana ya kibiya duk abin da za a yi kibiya to mutum zai zo da shi ranar tashin zuciya ko mutuwa mutum yayi a wurin yaki kadari shi ne yake da automatic ticket na aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalin jihadi duk wanda ya mutu a wurin yaki akwai abubuwa da za a yi mishi na darajoji irin su tambayan kabarin nan duk ya tsallake su halhalun tashin alkiyama duk ya tsallake su da abubuwa na darajoji da yawa to amma fa da sharadi in ba bashi a kansa ko a gurin yaƙi ya mutu in dai akwai bashi a kansa mutumin nan ba zai shiga aljanna ga shi ya je yaƙi ya yi jihadi ya yi shahada amma abin da zai hana shiga aljanna saboda haƙƙin al'umma da ke kan amma mutane a yi ba abin da ya dame sai mutum ya ci bashi kawai sai ya sha mura a jishi wani ma sai in yana ya ganka yana yankan hanzari yana ba da haƙuri sai ya rika ganin kai ina fata kura ma kaina ko in shafa ma ido na toka mana sai mene in ka ganshi tun yana ce maka da Allah ya haƙuri dai da al'amarin nan kawai sai ka kai na gaji a lafiya amma da Allah shi kenan kawai inda ka yi magana da Allah bashin nan ai ina tuni to ba dai zai biya bane to za ka zo da shi ranar tashin kiyama sun zai zo da shi ranar tashin alkiyama mutane suna rena al'amarin haƙƙi da irin bala'in da zai ja musu ranar tashin alkiyama jiya ina tunatar da 'yan uwa bayan sallar tarawih nake ce musu ayan alqur'ani da kowa ya sani akan azumi din dai akwai musulmin da ya san wata aya ta qur'ani akan azumin ramadan to babu musulmin da ya ji shi kutuba alaikum siyam wanda a ƙarshe Allah ce la'allakum tattaqu aisha an samu ku azumi ne din ya kara muku tsoron Allah ma'anan tsoron Allah shine ka sanya shamaki tsakaninka da azaban Allah sai nake ce na ƴan uwa ma'anan wannan a aikace kowa san irin yadda jiya akai zafin rana da shekarun jiya da dama da cikin ƴan uwa sun galabaita sun wahala sosai saboda irin zafin rana na ce to maganin ita ce irin kishin ruwan da muka ɗauko cikin awayi 13 kawai kishin da muka ɗauko kowa ya kosa a kira sallah ya samu ruwan sanyi ya sha to me take tsammani idan Allah ya maka ukuba ya ce wannan kishin sai ka shekara ɗaya da ita wannan kishin irin wanda ka ɗauko ɗin nan Allah ya haramta maka shan ruwa sai ka shekara ɗaya da wannan kishin ya kake jin rayuwarka za ta kasance wannan yunwan da ka ɗauko Allah ya haramta maka cin abinci sai ka shekara ɗaya da wannan yunwan wannan zafin ranan da gumin da raunin gangan jikin Allah ya barka da wannan halin tsawon shekara ɗaya yaya kake jin rayuwarka za ta kasance to duk wanda bai sanya katangan ƙarfe ta tsakanin shi da saban Allah ba in ya shiga azabin wutan jahannama to irin wannan wahalar saka madani babu lokacin fita daga gare shi wannan kishin babu ranin da zaka fita daga wannan kishin wannan yunwan babu ranin da zaka fita wannan zafin babu ranin da zaka fita babu ranin fita sannan kuma gashi babu mutuwa balantana mutum ya ce zan mutu in fita kaga akai hadari kwarai da gaske ashe shine ma'anar la'allakum tattaqu in ka gane irin wahalhalun da ka dauko na azumi na yunwa da kishi da zafi to bi yadda za ka yi ka shiga kai ka yin ka dangane da azaban Allah ka wannan shine ma'anar la'allakum tattaqu na dan tsaya ne a wannan gaban saboda ana samun yawan damage da matsaloli tsakankanin mutane wurin haƙoƙin al'umma duk wanda haƙƙin shi ya shiga hannun wani shike in wani babba ne a office talakawa su ta kuka ya ce to ba za a bayar ba su je su yi abin da za su to ko ba su yi ba Allah yana da abin in mata ne a gida mijin ta ya ce to an yi ce abin da za ta yi in wani babba ne a gida aka bar mishi haƙƙin ƙanninsa ya take haƙoƙin ɗan ƙanninsa wanda aka bar masa a matsayin marayu ya riƙe ya ce to ba za a ba su ba duk abin da za su yi su je su to haka al'amuran su guda ta sai an ji tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya ci bashi yakan yi biya mafi alkhairin biya wani haza ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne wani mutum ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taqaba ba'iran yana neman annabi ya biya shi bashin rakunin shi da ya ranta fa aghlaba lahu fil qawl mutumin ya zo ya kausa harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hamma bihi ashabuhu sahabbai suka yake za su daka shi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ga ruhu ku kare shi fa inna li sahibil haqq maqalan duk wanda ke da haƙƙi fa yana da bakin magana fa zai yi waka da kima kan kuma ka hana shi kuka mutum yana da haƙƙi a wuyanka ka hana kuma sannan ka ce ba zai magana ba annabi ya ce misali shi bil hajji maqalan duk wanda ke da haƙƙi yana da bakin magana yazo ce a bani haƙƙi na yana iya zuwa ce ka ga na daga kafa lokaci kaza na daga kafa lokaci kaza rannan ma ban yi magana ba yau kuma na zo in ce a bani haƙƙi na ake dinne ne annabi ya ce ku kare shi وقالوا سكت يا رسول الله لا نجد الا سنا هو خير من سني منا درا كما غرقا غرقا وتا تاوت شيكرا بيو اما فغرقا غرقا تي نغرتيا تافي وند شي يبادا نغرتا وقال في النبي شي اعطوه وباش وقال الرجل sai mutumin yace aufaita ni aufaka Allah ka kai mun kyakkyawan jiya kai mun Allah ya biya ka to kaga ba gashi ya samu addu'ar mutumin ke wannan mutumi ba kuma gashi mu an karantar da mu inda yace to ba za a baka ba ka je ka abin da zaka mene mutumin zai yi sai da yace Allah ya isa to kuma aka ce maka Allah ya isa kana jin wannan kalmar za ta tafi a banza duk wanda yace maka Allah ya isa kana ganin kamar wannan kalmar za ta tafi a banza wallahi ba za ta tafi a banza قال صلى الله عليه وسلم دغنا ني سي امير صلى الله عليه وسلم يكي cewa ان خير عباد الله احسنهم قضاء اي ما في الخير اكن باين الله سوني ودان ده سكي كيكياون ديان باشي كيكياون ديان باشي كزو كاتشي wannan abin da naranta ne dubu nawa naranta yace goma kashi ga dubu goma wannan kuma dubu goma ne kuma aje akai ma yara akaza ko kaza ko kaza kaga wannan kiyawun biya ke ko dubu ɗaya ko dubu biyu ka tsara ko kuma yanzu wannan ga bashin da kake bi na wannan kuma ga lemu da ayaba da abarba a je a yi buɗe bakin shi wannan kyautatawa ne to manzon Allah haka yake to wanda zai wannan kana ganin zai rika sauye maka naka hakkin ai kai tsora suka je gaban Allah da hakkin bawa saboda in aka riga aka jefa babu magana a dawo duniya babu magana a dawo duniya a lokacin nan hasanata wa sayyi'ati ne kawai kyawun ayyukan kaza a diba har mutum yana iya zama fallatacce ma ga sallah na gartacciya ga azumi na gartacci ga ibadu a duniya da kai amma kuma duk an kwashe an biya wanda ke da haƙƙi a wuyan misali a ce wani yana jin ka dubu goma amma kuma an kwashe qiyamul lailin ka na ramadana na wannan shekara an bashi ai ya kashi da kai ya kashi da kai yasa jama'a mai tsara da hakokan jama'a dake hannayen wallahi idan ka san akwai haƙƙin wani bawa a hannunka ka je ka biya shi idan ba ka da abin da zaka biya ka je ka yanki hanzari ka kuma yi alƙawarin zan biya lokaci kaza kuma ka nemi taimakon Allah kada ka yadda ka je gaban Allah akwai haƙƙin bawa a kanka wannan haƙƙin mata ce ko wani aboki ko wani mai kama da haka kuma nakan ta kiran hankalin ƴan uwa akwai ƴan uwan da yake amine ne za ga suna tare wai ganin ana tare kawai sai a ci shiga cikin hakokan juna ba tare da kula ba to inna kafiran min al-khulafa ila ghiba adub ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihat wa qalilum ma hum haka Allah yake galibin abokan sharika abokan kamfani abokai na mu'amala ne da kullum sai kaga suna zalincin juna suna ha'ilin juna sai dai masu imani kawai kuma ƴan kadan ne to ka shiga cikin ƴan kadan ne واشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنه بعيرا فقال الله صلى الله عليه وسلم يا سيرا وكما دغهن جابر بن عبد الله فلما جاء جابر بالبعير يا ان جابر يذو درا قما قال له صلى الله عليه وسلم يا النبي تي اتراني ما كسو كنا غنن نا توي مك حقي نا تشيكا قال لا جابر يا يا منزل الله لا يا رسول الله وقال في ان يدك خذ الجمل والثمن جراقمين ده كدن مدينه بر مكه دي راقمين جابر ليك توسو اكن هنيا دي يدك ذا اي اصرف ون راقمين تاكي دي يدك ذا اي اتفي اكن تاكي ون راقمين تفتي اشكن زوشيان جابر يرفع يدك زي ده ايتا kusin da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiyan sai ya zo gurin annabi ya ce ga raƙuman nan ga halin da kake ci sai annabi ya ce to ka saida min da raƙuman inda ka ci a ranka ya ce to na saida maka nawa ya faɗi kuɗin annabi ya ce to in muka koma madina zan biya ka amma yanzu na baka dama ka haura kuma annabi ya tabi raƙuman ko wani abu kamar da haka ya ce ka haura kuma ka tafi madina in mun je madina sai ka zo mun da raƙuman sai ka karɓi kuɗin ka amma an riga an gama kwallace miki da haka yanzu zai haura kuma annabi ne annabi ya bashi aran raƙuman to shi ne lokacin da aka dawo madina sai ya zo da raƙuman ya manzo Allah ga raƙuman na zo karɓan kuɗin shi ne sai ce aka rani ma kasu kana ganin na cuce ka sai ce a ina ni da nake neman kai da wannan raƙuman sai annabi ya ce to ga kuɗin ga kuma raƙuman duka tafi da su da raƙuman da kuɗin duk an bar mishi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaban da zamu tsaya shine cewa kana sallallahu alaihi wasallama ahsanun nas khuluqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne kowa kyawa wanda yake لأن خلقه القرآن فهو تجيئو ده تازو ده من غير الله صلى الله عليه وسلم دخل القرآن لقول عائشة رضي الله عنها فهو ده فقلنا أن عائشة تكي شوا كان خلقه القرآن أي أي أم من غير الله صلى الله عليه وسلم القرآن يميقب الجلال الإمام ابن كثير يكي شوا معنى ونشين إذا من غير الله نكفيا فهو تجيئو القرآن يأعيك الشيء a cikin ayoyin alqur'ani ga dabi'un nan a karanci a rubuce shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dabi'un ne a yi duk wata aya da kasanta kwaye kar akan wata kitan dabi'a to in ka kalli annabi sallallahu alaihi wasallam za ga wannan dabi'a wani haza qala sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ma manzon Allah yake cewa inna ma bu'ithu li usallima makarim al-akhlaq ni an aiko ne domin in cika haduna na karamci tabi'u na karamci tabi'u na mutunci kyawawan tabi'u abin da aka aiko ni kenan in cika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyawawan tabi'u abubuwa ne masu daraja mutum yakan sami darajar ne qiyamul layl da baya hutawa kullun sai yayi ne azumin nafilin da baya sassautawa azumin litinin da alamin azumin annabi Dawud azumin sha uku sha hudu sha biyar duka dai waɗannan nau'o'in azumin ko da kyakkyawan ɗabi'a ko da ba kai waɗannan ibadun sai Allah ya ɗauka darajar kai kai ta zuwa ga waɗannan ɗabi'u a daraja Allah ya baka darajar masu qiyamul layl ya baka darajar masu azumin nafila saboda me saboda kyakkyawan ɗabi'a da ka kyakkyawan ɗabi'a yayi jama'a kuma ka sani cewa mutane su ne shaidun Allah a banka kar ka taba tsammanin wani kana mutane wayo ko ka ji karfin su ko ka ji su ganewa kana musu rufa-rufa mutane suna nan suna sa ka a faifai akwai kuma ranar da za su faɗi wannan a kanka kuma duk abin da mutane suka faɗi a kanka shi mala'iku za su rubuta a kai ma Allah kuma shi ne mabuɗin makomanka idan mutane suka ce kai ne kirki ba ka saɓani da su ba ka zaluntar su ba ka shiga haƙƙinsu ba ka kautata musu harshe ba ka shan musu mur ba ka tsananta musu a rayuwa to haka Allah zai rikodin din wannan kuma shi ne mabuɗin makomanka in mutane kuma suka ce ta aiwa ne ba shi da mutunci aiwa ne Allah ya isa tsakaninmu aiwa ne mu dai sai dai Allah to haka nan Allah zai rubuta wannan kuma shi ne mabuɗin makomanka da ka kyawun ɗabi'u ya yi kuma shi ne ɗabi'u da ta zo da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina da sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala gobe sai mu tsora da yadda muka tsaya abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka kusa Allah ba ka samu wa alaikum assalam na'am yana tambaya cewa annabi sallama idan ya gama sallan wuturi ya karika fadin subhanal malik al qudus to sallan wal haquma shi ma in ya gama akwai abin da yake fadi babu wani abin da manzo Allah ke fadi in ya gama sallan wata addu'a ce wannan ita ce addu'an bayan sallan wal ha to ni ban san ta ba in ma akwai ta ban san wata addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan sallan wal ha yace ya ji wani hadisi ne an ce kan faɗi Allahumma ghafir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ko innaka antat tawwabur rahim wannan hadisi ne ingantacce amma ba shi da alaka da sallan walha hadisi ne ingantacce a cikin littafin hadisi ko dai radda ghafir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ko innaka antat tawwabur rahim duka ruwayoyin sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi wannan so 100 a majalisi idan ya zauna a wuri kafin ya tashi kan faɗi wannan so 100 rabbi ghafir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ko innaka antat tawwabul ghafur amma alaƙantar da shi da sallan walha ban sari wa inda ta alaƙantar da wannan da sallan walha wallahu a'lam yana tambaya ga wanda ya sallah na farilla a wurin da ya sallan ne zai zauna ci gaba da ambaton Allah ya dace da addu'an mala'ikun can ko koda ya tashi ya canza wuri zai dace da wannan addu'a wallahi alamu ajin guda biyu ne kaga akwai hadisin da yace wanda ya sallah ya gama sallan farilla matakar dai yana nan a zauna a mazaunin sa to mala'iku suna masa addu'a Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu ko ɗaya daga cikin ruwayoyin da suka wallahu ta'ala a'lam wannan yana da alaka da wanda ya zauna inda ya salla bai tashi ba amma akwai kuma wata riwaya da take cewa wanda ya sallan asuba cikin jama'a sai ya zauna ci gaba da ambaton Allah har rana ta fito sai nan ya miƙe raka'a biyu Allah zai bashi ladan haji da umara cikakke wannan malamai suka ce shi kuma zai da alaka da sai ka zauna inda kake sauka an zo an gama sallan kuma aka zo ayi karatun alqur'ani sai wancan ya koma can wannan ya koma can wannan ya koma can ko kuma za a yi karatun hadisi wancan ya matsa can wancan ya matsa can wancan ya matsa can duk dai suna cikin wannan alkhairi almuhim dai kana cikin masallacin baka fita ba shi ko wancan wallahu alam cewa yana da alaka da wanda ya zauna a wurin sa in dai ba wanda lalura ta sanya shi ya gusa daga inda yake ba dauka a ce a nan gurin kai sallah kuma gashi za a sa tebur ayi karatu sai ka matsa gefen hagu ko dama ko gaba ko baya to duk dai kana nan a wurin ka baka tashi daga gurin ka amma irin wanda za a yi sallah sai ya tashi daga gaba sai ga wani ya koma can baya ko ba ku ganin masu irin wannan wannan gaskiya yana tare ma kanshi da alkhairi da yawa ne a gama sallah sai ga wani nan da nan yana Allah ya tashi hakan ya kai ga su ya ratsa sallan wasu sannan kuma shi dan ya mishi tabaibayin an yanki addu'an da mala'iku suke masa amma dan irin wannan gusawa wannan ya dan gusa gefe wannan nan saboda wata maslaha to wannan insha Allah ta'ala zai dace da wannan addu'a ta mala'iku amma ta kawo mutum ai sallah ya tashi ya koma baya to ya yanke maka shi wannan addu'a da mala'iku suke masa wallahu a'lam wa alaikum assalam tambayan sai aka samu ga mutum mai yawan kiyamun laili ne kuma yawan azumin nafila amma a ɗabi'u kuma yana da naqasu to kaga darajojin shi na kiyamun laili da azumi darajojin shi suna nan amma inda matsalar take shine in abadin naqasun shi a cikin mu'amala ya shiga cikin haƙoƙan bayin Allah to waɗannan fa darajojin kiyamul lailin fa da na azinin nan fa duk za su koma zuwa ga bayin Allah ne sai da kun fahimta da aka ga darajan amma kuma gobe kiyama ba zai amfana da ita ba saɓani shi ko mai kyakkyawan ɗabi'u wanda shi kuma kila babu kiyamul lailin babu azinin natin filin sosai kawai sai dai ɗan tashi cikin dare minti 15 ya shafa'i da wutar shi kawai kashe da istighfari azumi ko in dai ba na sutu Shawwal ko ranar Arafa ba ko ranar Ashura ba din da ya dame shi amma fa a ɗabi'a to a ɗabi'a fa ya cika misali to shi ka ga yanzu wannan ba abin da kuma zai zai mishi wannan darajar tasa il an fahimci bambancin ba abin da zai zai mishi wannan tabi'a tasa da darajar nashi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to amma mafi cika kuma ga qiyamul layli ga azumin nafila ga kyakkyawan ɗabi'a nurun ala nur shi kenan kuma ai babu wanda zai kamo ka ka zama kawai al-mufarridun ka zama kai gaba sai dai ka riƙa mana baya bai 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 to Allah ka azurta mu da wannan ɗabi'u ya tabbatar da gadigan mu sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk